الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 14 ga watan 9 shekara ta 1998 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 27. kuma idan ba manta ba, har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah, irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance. Karshen inda muka tsaya jiya, hadisin Abdullahi dan Umar, wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatun tahiyya. Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. An karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare da a gare shi. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina, ya waywayo gare mu musu habbai. Iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya waywaye mu. Fa qala, yace idza salla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah, idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci, at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan shine lafazin tahiyya da manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya umarci sahabbai su rinka faɗa. Da can abinda suke yi suna amfani da nau lafazi ba wannan ba, in sun yi sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, sai annabi ce a ga abinda za ku faɗa, at-tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat zuwa ƙarshe. Wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi, ku ji dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi. Dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi, kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya. Idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa, sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba a nan cikin littafin Bulughul Maram. Ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa, wa huwa bayna zaharanina, muna faɗarta ne lokacin annabi na tsakaninmu yana nan da rai. Falamma qubida, yayin da aka karɓi rayuwar annabi, qulna assalamu ala nabi, sai muka rinka cewa assalamu ala nabi, wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, firisti ne assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Don haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi, sai dai ka ce mai assalamu ala nabi, saboda annabin baya nan. Lokacin da kace assalamu alayka, kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da ita da mutumin da yake gashi ga ka, an fahimta ku? Duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo cikin halin yanzu, amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani. Annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani. Fa kana yaqulu, ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji wannan lafazin sai sha babban da wancan. Wannan tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas kenan. Imam Muslim ya ruwaito, haka al-Imam Abu Awana, haka al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafinsa, haka al-Imam Nasa'i a cikin littafin Sunan. Dan haka shi ma hadisi ne ingantacce. Idan ka iya wannan kai, ita ma ta yi. Na uku, tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya, naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya, yace at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ya tsaya a nan gurin. Qala ibn Umar yace zittu fiha, ni sai na ƙara kalmar wa barakatuhu, wanda na jita daga wajen wani sahabin wanda shi kuma ya jita, ni ban jita ba. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له. انا غير ما سينا قال كلمه وحده لا شريك له وذا نجيت له وجه من صحابي واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ونجيكو لفظي نهدو اتسي تهيا دا اكر ويتو دغا ابو موسى الاشعري وتو عبد الله بن قيس. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati, idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu, inda ya zanto a zaune a cikin sallah, ga abin da yace falyakun min awwali qawli ahadikum, ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai faɗa a halin zama at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. kun bayyana ku tahiyya ta biyar ita ce wanda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari, yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace kuce kulu kuce التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحيات شدة تكرشي ود أكجد قبائكين آئشة رضي الله تعالى عنها. Tace manzon Allah ya koyar da mu tahiyya, yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wadannan sune tabbatattu na lafuzzan karatun tahiyya wadanda suka inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko na ɗayan, ko na biyun, ko na biyar, ko na shida, ko na nawa kai cikin wannan tahiyyar ka ta yi. An fahimta ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri-samfuri na ibada ɗaya, ba dan komai ba, dan kowanne ya ɗauki wadda ta fi dacewa da harshensa, wadda ya fi jin ta fi masa sauƙi. Kila wadda ta fi min sauƙi, kai ita ta fi baka wahala. Kila wadda ta fi maka sauƙi, ni ita ta fi bani wahala. Kila kuma zan iya duka, kila kai ma za ka iya duka. Sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta ku? To wannan shi ne karatun tahiyya. Da zaran mutum ya zauna, haka zai karanta tahiyya ɗin nan. yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilayhi, sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a. Wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba. Walin Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me? Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba, dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi. Fiqh wanda Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yace kunna naqulu, da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya. Abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud, kafin a farlanta mana tahiyya, da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza, wancan kaza da kaza din bai dame mu ba, kafin a farlanta mana. Daga baya aka farlanta musu tahiyya sai suka dana faɗin wancan. Kun fahimta da kyau? Yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah? Abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta ke nan. Hukuncin tahiyya a cikin sallah mene ne hukuncinta? Dole, farilla, ba sunna ba kenan. To idan ka zanto yin ta farilla ne, kuma zaman fa ya zo mai kenan. To. Haka al'amari yake. Qabla an yufrada alaina, waye farlanta musu? Su ba su da wata wasu da cewa wani ya ji manzo Allah ce, a'a mu mun ji manzo Allah ya ce, kai tsaye kawai. Sun ji daga bakin da baya kare wa mai tsugo nan hawa, in huwa illa wahyin yuha. Dan haka magana su tabbata ce cewa ta hiya farilla ce. Wali muslimin an ibn Abbas radiyallahu anhu qal kan wali Ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tashahhud, ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya Abdullahi dan Mas'ud tahiyya kenan. Qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, zuwa karshe. Wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu. Wa alaikum salam. Wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littattafan hadisai daban-daban, sai ya tara su a littafi guda, shine sifatu salatin nabi. Idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere, kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi. Amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da ya samu kasir kuma zai ji su gaba daya, har ya je ya iya, ko yana ji da kasir har ya rubuce ya iya. Ko mutum bai iya arabiya ba, ai zai iya rubuta da boko, ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace. Ka haddace labaran duniya ma balle sanan kuma tahiyya ba a karanta tahiyya ba yadda ana sirranta ta ne. Wa alaikum salam.
To madam, yaya dokaran waɗanda kuma ta sauƙaƙa tahiyya yadda idan ba a yi shi ba a iya su idan ka fi saboda rashin
yin sa? Zai zo a cikin sujudu sahawi, zai zo a cikin babi na sujudu sahawi, idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta, menene hukuncinsa? Annabi ya sunnanta ayi wannan sujudu sahawi din. A gashi abin farilla ne tare da haka yace mene sujudu sahawi. Ka fahimta da kyau? Kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahawi. Farilla ma ana yin sujudu sahawi. Akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni. Rukuni shi ne sujuda ba ta tsakan gare, sai ka yi shi dole. Ka fahimta ku? Abin da ke rikitar da dama shi ne wato bambanci tsakanin rukuni da me? Farilla. Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Fadala ibn Ubayd ibn Nafiz ibn Qais, ana yi masa alkunya Abu Muhammad al-Ansari. Ka san ita alkunya sunna ce, a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa, kana kwanan shago ka ce sunanka Abu Ammar, shikenan mu rinka kiranka Abu Ammar. Ga Aisha ana ce mata Umma Abdullahi, ko bata taba haihuwa ba, aka yi jingina mata Abdullahi dan yayarta Asma'u binti Abi Bakar Siddiq. Da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa, kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai gatsai in ka san dan sa sai ka ce masa Abu Fulan, wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi. Sai ka ce sun ce Malik ibn Anas, wannan sai ya Malik sai ce ya Aba Abdullahi, ya Aba Abdullahi, ya baban Abdullahi, duk haka suke. Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id, wana ce ya Aba Abdurrahman, haka zaka ji suna kiran junan su. An fahimta ku? Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu qala, Fadala ibn Ubayd yati wannan abin ku ba da ga shi wato zai kila ne ba so suke koma mai da karatu ranar ne ku saboda inda za a je rike nan kwana uku kuma lokaci iri daya. Mun taba ji a wani karatu cewa jiyarwa wato ainihin bayan liman yana jiyarwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri, ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani. To akwai wani masallaci an yi haka din, wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, to sai shi mai gina wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa, yayi fada yayi hayaniya da sauransu. To menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma ya zo irin wannan? Farko abin da ya kamata mutane su sani, dukkan wanda ya gina masallaci, masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba, ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, saboda kasancewar sa ma ba naka ba, shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwa ne, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ku karu wani daga masallaci don ba naka bane ba, don haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da kai da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yi shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakaninsu da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shi ne ya kamata a yi, amma mutum ya zo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladanka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyalewa za a yi wannan ya faɗi ra'ayinsa wannan ya faɗi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon waɗansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakaninsu ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba. Ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska, kuma ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje, a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilinka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka, dalilin da ya fi ƙarfi shikenan sai a aiki da shi. Wannan ka'idar addinin musulunci kenan. Da haka bawan Allah da ya zanto ya yi haka, kamata ya yi istighfari tsakaninsa da Allah, ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da ya yi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa, ko ya fitar da su don sun ba da wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba, wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa, wannan mun sha yin magana a kai, tabbataccen abu ne a sunna, ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa, idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar, ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi. An fahimta ku? Wannan shi ne abin da ke tabbatar sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya haƙuri. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. عن كربو حديثي دقى فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس انا كرنس ابو انا مسأل كنيا ابو محمد الانساري الاوسي انكبل الاوس. Fadala ibn Ubayd ke cewa sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan yad'u fi salati. Annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa, wa lam yahmadillaha, bai yi godiya ga Allah ba, wa lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yi salati ga annabi ba, fa qala sai yace ajila hadha, kai wannan yayi gaggawa da yawa. Thumma da'ahu, sannan sai manzon Allah ya kira shi, fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa sunay alayhi, yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla, to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabonsa. Thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u bima sha'a, sannan ya addu'a da abin da ya so. An gane ku? Wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya, amma kun ya karanta tahiyya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah, at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat, ai makon yayi wannan bai ba. Idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi, ai makon yayi wannan duk bai yi ba, sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi, wanda bayanin su zai zo nan gaba. Bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi, to kuma za ka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma. An fahimta ko? To daga nan kuma sai ka yi addu'a tabbatacciya daga annabi, shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a ka yi, su ma bayanin su zai zo nan gaba. To shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba, bai yi salati, sai yayi wannan gaba daya. Me yawa? Saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini. Sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa. Abin da za ka yi shine nan gaba idan ka zo sallah, ka gode wa Allah, ka yi salati ga annabi, sannan ka yi me? Sannan ka yi addu'a. An fahimta ku? Sun mai da ubi masha, sannan ya addu'a da irin abin da ya so na dangin addu'a. Shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah, yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan, hukuncin yin salati shi ma wajibi ne. Saboda annabi ya yi umarni da kalmar kulu, wadda bayani zai zo nan gaba. Da wannan ne malamai duk suka, da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka, musamman Imam Shafi'i, cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum ya yi. Akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta ƙarshe ne idan sallah ana mar tahiyya biyu, amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta. Hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka haɗa ta da salati a ciki, sannan tahiyya ta cika. Kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar, kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafinsa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam. وعن ابي مسعود رضي الله عنه انكر تو حديثي دغ ابو مسعود الانصاري سننسا شيني عقبه ابن عمرو ابن ثعلبه الانصاري ابو مسعود الانصاري قال يتي قال بشير بن سعد بشير بن سعد ياتي يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك الله يا من امرني مي مك صلاه ديتي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. wannan shine umarnin, ku yi masa salati, wasallimu taslima, kuma ku sallama masa. Allah ya yi umarni mu maka salati, fa kaifa nusalli alayka, ta yaya za mu yi maka salati? Wato wannan ke nuna ladabin sahabbai, sun san menene ma'anan kalmar salati, kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so, mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere, amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati? Wato haza su'alun anil kayfiyya, kenan kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, ta sakata sai annabi ya shiru. Thumma qala, sannan sai ya ce qulu, shi ma sai da ake masa wahayi. Wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarrafu. Qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yace wannan shi za ku faɗa in kun tashi yin salati. Wassalamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani. Wannan ya nuna ya koya musu sallama tun da can kenan. Wassalamu kama alimtu, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani, haka za ku yi. Amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito. Wa zada ibn Khuzaima fihi, fa kaifa nusalli alayk idza nahnu sallaina alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi yanzu kun yi wa annabi salati amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar kulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba kun fahimta da kyau a wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban dan idan na ambatan annabi ne dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati yace albakhiru man zikirtu indahu falam yusalli alayya marwati shine wanda aka ambace ni bai min salati ba wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambace sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wasallam to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala ali zuwa karshe ba dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salati kaga akwai haraj to a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin kun fahimta ku kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah suka ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa saboda ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar an fahimta da kyau ko to wannan kenan wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan to a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto din nan yanzu to yayi da wani lafazi da ba wanda ba shi annabi ya koyar ba daga cikin lafazin da annabi ya koyar ga su kamar haka farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya kasance yana yi wa kansa salati da wannan lafazin shi da kansa yayi wa kansa salati da wannan lafazin wannan riwayar Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in ban da kalmar ahli baiti nabiyu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kun ji na biyu kenan ko bambancin lafazan ba su da yawa na uku allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala sai dai ali ibrahim kawai na hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim na shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid na bakwai na karshe allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid waɗannan lafuzza guda bakwai dukkan su tabbata tuni daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyu kai daya yau wata rana kai wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ga haske kenan an fahimta ku saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmar su ba ya zanto sun taɓa yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Dar-Qutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna, a ce ba za ka sake fita karatu ba, ce a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da Annabi koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu min ajl sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba. Wannan shi ne zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abin da ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Daga kaga wannan su ne sigar lafizan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa, salatin tunajjina ko? Ba daga annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatin fati ko? Shi ma ba daga annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba. Salatin da annabi ya koyar da bakinsa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce kulu, kaga fi'il al-amr ne ko? Allahumma salli ala Muhammadin wa har zuwa ƙarshe kamar yadda muka karanto su. Duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin mene ne wanda ya kamata yi. Kuma kar ku manta, ko da a wajen sallah da muka ce ka iya da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi, ana karanta hadisi da an jima a ce annabi Muhammad, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci, kamar misali bayan an kammala kiran sallah, kaga ai za ka yi abin nan, sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim ya ce mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa ya yi su. Sunna ta farko, yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa, sai dai wajen hayya ala sala da hayya ala fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu, idan ya je ƙarshe, ana zuwa ƙarshe, farkon abin da zaka fara yi shine salati. To lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe. Abu na uku da zai biyo baya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati Muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu fil mirat, cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu fil mirat, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne. Wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ace tsayawa, warzuquna shafa'atahu wannan da'ifi ne, innaka la takulu fil mi'ad wannan da'ifi ne, haka qarin wa darajatir rafi'a wannan duk da'ifai ne. Ina jin a karatun baya ma mun yi wannan. To ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba, amma bakin ka kuma ya subuce su kullu da baka ne wannan. To wannan ka roƙan wa annabi wasila kenan, wasila da ka roƙan wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya, bai dace ba sai ga mutum daya, ina fatan in zama ni ne shi, wato annabi yana fatan ya zama shi ne shi. Wannan sunna ta uku kenan. Sunna ta hudu, bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, wannan kaga sunna ta hudu kenan. Sunna ta biyar, sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙan wa kanka duk alkhairi, ka kuma nema a tsare ka daga dukkan sharri, ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi. Wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba. To kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah, shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar, da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan. Amma salatin da yake yawan maimaituwa a baki, dangane mu ce qala rasulullah, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba sai ka karanta wancan ba, bai zama wajibi ba a lokacin nan. An fahimta da kyau? Wannan shine bayanin da nake so in yi mana. Yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi, za mutum zai ɗora hannun dama akan gwiwar dama, hannun hagu akan gwiwar hannun hagu, yayin da ya zo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani, je ne yadda zai mai ɗan yatsansa, irin tsarin da ya kamata yi musu. Bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau. Bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din. An fahimta ko? To bayan ya yi wannan fa, annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaɓa abin da ya so ya yi daga cikin mai addu'a. To wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin. Bai inganta ba. Kuma tun da nace wannan ne kaɗai inganta, kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba, suna da yawa. Tun da dai ka ji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar. Shi kenan. A magana ta kariya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع النبي صلى الله عليه وسلم إذن قيد بتكينكو يتهيى فليستعذ بالله من أربع تزين مطرن الله دقى الأمر قد أخذوا وأن الأمر قد أخذوا قد سنن زي بيناتو yaqulu yace allahumma inni a'udubika min azab jahannam ya allah ina neman kiyayewarka ina neman tsarinka daga azabar jahannama wa min azab alqabr ina neman tsarinka daga azaban kabari wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan saban allah kan bijire ma allah ya zama fitinan rayuwa kenan fitinan mutuwa kuma mummunan cikawa ko kuma azaban kabari din kamar da dan su malamai suka ce wa min fitnatil masih ad-dajjal haka ina neman tsarinka daga fitinan masih ad-dajjal wadannan al'amura guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyyatul salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga wadannan al'amura guda hudu an fahimta ku to wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san Allah riga masa alƙawarin shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai gajiya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga mai azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alƙawarta masa kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujjal kuma azaban kabari ya san ai ba za ka kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu ma ballanta na kansa yace Abubakarin fil janna wa Umarun fil janna Usman fil janna Aliyun fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zaid fil janna har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne to shi ko fa farkon su da su dai ya ba da shi da kan wani ma amma tare da haka yake gaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga mu sauran da kuma mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin ayi sallama kenan wa ana bi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar muslim yace annabi yace a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana buƙatan karatun tahiyya din kuma tana bukatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun bai tona da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum yayi sallama ne sannan zai wannan a addu'a din ɗaya daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta wa ana Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'a an ad'u bihi fi salati an karbo hadisi daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa tusina Abdullah ibn Usman kina sunan Abu Bakar Abdullah sunan mahaifinsa Usman wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi Abu Bakar Siddiq Abubakar Siddiq yace allimni du'an, yace da manzon Allah koya min wata addu'a, addu'u bihi fi salati, wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata. Yanzu dan Allah Abubakar bai iya larabci ba, bai san abin da ya kamata ya roka ba, ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata ya yi. An fahimta ku? Amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma. Da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan, babu wani mai magana kuma. Da haka sai ya sallama, wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna, baka da zaɓin ka sai abin da annabi ya ce. Dan kai ba a yi maka wahayi, da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure. Annabi kuwa Ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure. Allimni du'an ad'u bihi fi salati, koya min addu'a da zan rinka amfani da ta cikin sallah. Kala sai annabi ce, قل كتي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, يا الله لليننا ظالمتكنا ظالمتي ميوة, ولا يغفر الذنوب إلا أنت باب ما يغفر تذنبك وسيكي فاغفر لي مغفرة من عندك, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga gare ka. Warhamni, ka ji kaina, innaka antal ghafurur rahim, lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne. Annabi ce ka rinka yin wannan. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Dan haka kenan, bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu, ka iya karawa da wannan lafazin da Annabi ya koyar da Abubakar. Dan ba wai ya koyar da shi kadai bane, duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa. Duk wannan za ka yi ne kafin ka kai ga yin sallama. An gane ku? Wa alaikum salam. Haba mala, gashi an faɗa a cikin tahiyya? Gashi an faɗa a cikin tahiyya? Wannan duk mutum zai yi su ne a cikin, bayan ya kammala tahiyya, ya kammala salatin annabi kafin ya yi sallama. Na maimaita wannan fa. To banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban, shi Imam Ibn Hajar ya taƙaita mana kan waɗannan, amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su. Farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati, Allahumma inni a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami. A wata riwaya sai ce wa a'udhu bika min al ma'asami wal maghrami, ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami, daga aikin sako, wal magharami, daga nauyin bashi. Sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari, annabi ce idan mutum ya ci bashi sai ya yi kariya, sannan kuma ga ya saba alkawari. Yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi. Wannan fitila ya sai a fitar da ita wajen, ba ka za ta yi ta ɗaukar hankalin ku. Idan a ɗauke ta fita waje da ita, don ba su za ta ɗaukar hankalin kumfahimta da kyau. Ba haka annabi ke neman tsari da wannan. Na biyu, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du, min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Wato ya Allah, ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba. Wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa a cikin sallah. Na uku, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah ka yi min hisabi hisabi mai sauki, ka yi min hisabi hisabi mai sauki. Mun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan, amma ko auna su ba za yi ba, a wuce haka. Dan an ce idan an bi diddigi za a kirga, to ba wanda zai iya tsira kuma. Na hudu, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta alhayata khairan li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق
وفي رواية كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وانا النبي نكرنت وانا كويا كويا اكرنت وانا كفندي كي سلم وكنا زورتنا وانا اللفظ نبير. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وانا من جيش أبايا نشدة عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك. وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك. وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. نبكي kaji fa dogor addu'an nan duk da ta taska sunna. Wa qala li rajulin annabi yace da wani mutum ma ta kulu fi salati in ka tashi addu'a cikin sallah me kake cewa? Wato kaga duk ana magana addu'a ita a cikin sallah yake yin ta ba a wajen sallah ba. Duk wadannan abin da annabi ya koyar a ina yake yi a cikin sallah ba a wajen sallah ba. Amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah ko mu karanta kul huwallahu kafa uku ga walidai alamin rasulullahi inna anzalallahu la karja akum da lilafi da sauransu zuwa illa ma sha Allah. Ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su faɗa a cikin sallah, saboda yace shi mai sallah yana munajati, yana gani tsakaninsa da Ubangiji. To lokacin da kake gani ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito? Lokacin da kake gani, a lokacin da ka shirar da bukatunka. Annabi yace da wani mutum ma ta kulu fi salati me kake faɗa cikin sallah? Qala atashahadu, yace ina yin tahiyyani. ثم أسأل الله الجنة فنسأل رجال الجنة وأعوذ به من النار. ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. النبي جون متي يا كرم تونا ميتي. فقال سيد النبي قد غفر له قد غفر له يتي أنغافر تامسا أنغافر تامسا كذفا أبن متي من يفدا kai ka taɓa faɗin wannan kusur ɗaya? To annabi ku ya ba da shaida ce an gafarta masa, an gafarta masa. Na tara, wasami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi, annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiya bayan ya kammala yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannan ya badi as samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أبدا متوما يفتكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي سأل النبي يتيو دا سورا صحابي يتي تدرون بماذا كنسا دمي أدو أقوى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سكتي الله دمزان صديقنا. قال سأل النبي يتي والذي نفسي بيده إن أرنسوا هذا واندريناك حنوسا لقد دعا الله باسمه العظيم. حقيقه ياي كيران الله يا روكي الله da sunansa mai girma. A wata riwaya yace باسمه الاعظم يا روكي الله da اسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب, irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa. Wa اذا سئل به اعطى, in an roke shi da shi sai ya bayar. Ya salam, ina masu neman اسم الاعظم gashi nan gurin. Duk wani ismu al'azamu da za ku ji waɗansu ‘yan tsubbu suna faɗa duk bogi ne, gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi. Wa kana min akhiri ma yaqulu baina tashahhudi wa taslimi, yana daga cikin ƙarshen abin da annabi ya faɗa tsakanin tahiyya da sallama. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace ɗaya ko biyun waɗannan addu'o'in to kuma shine abin da annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya sallama shi ya koyi da sahabbai su yi matan gidansa ma shi ya koyar musu dan annabi akwai riwayar Aisha ahlul baiti abin da ya koyar da su su rinka yi kenan sahabbai abin da ya koyar da su su rinka yi kenan wanda sun fi mu tsarki sun fi mu tabbas na samun aljanna da samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yace kai kar ka har hado wa kanka hada-hade ka je ka yi wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko wane ne ka tara can sayyidina ka tara duk wannan zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan baka koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shine tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abin da annabi ya koya wa duniya ya ce ta yi amma yan bid'a su ki sai dai su yi bid'a ta ce ga zikirin waliwa ne ga zikirin waliwa ne ga zikirin shehuwa ne sai ka ce to ni duk wannan shehinan da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabi ne shugaba waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kamar yi gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falalatu a bayan tafin annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ya maraka bunkata yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai ne ya rage wa mutum to ga sigar sallama zata zo wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'il ibn Hujr ya ce na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama a damansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an shimalihi haka hagun dinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rawahu abu daud bi isnadin sahihin abu daud ya rawaito da sanadin sahihi sai dai kalman wa barakatuhu a ƙarshe a sallama ta biyu din wannan a sallama ta farko ne annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan sallama tana da siga guda hudu farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama na uku zuwa hagu kai na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum kadai zuwa hagu na hudu shine sallama daya wanda ba annabi yayin ta zuwa gaban sa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam sai ga dauke nan to cikin hudun nan wanda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato dama da hagu ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karshe assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama da'ifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun da'ifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-istizkar yace wannan hadisin da'ifi an fahimta ku a cikin littafin al-istizkar da ya sharhin muwatta na Imam Malik ibn Anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta, don haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi, sai dai wanda annabi sai yawaitawa shine assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi. An fahimta ku? To bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama. Wa anil mughira tabin su'ba radiyallahu anhu, wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama. An karbo hadisi daga Mughira ibn Shu'ba, Allah shi kare da a gare shi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu fi dubri kulli salati, annabi ya kasance yana fada a karshen kowace sallah maktuba wanda take ta farilla, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, annabi ya kasance yana fadin wannan bayan an kammala sallan farilla kenan. An gane ku? Ko da yake Ibnu Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban, yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin, a ƙarshen kowace sallah, yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa, ba bayan an yi sallama ba, kafin kai sallama, yace dan an ce duburi kulli salatin, idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu, yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu, wanda bayan sallama kuma to abin da ya zo baya ko ba cikin sallah bane ba, shi fikihun Ibnu Taymiyyah kenan a nan gurin kenan. Amma dai wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah, shine abinda mafi yawancin malamai suka ce. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah shi kare da gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin, annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah. Me yake cewa? Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an arud min an urad ila arzal al-umur wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr, rawahu al-Bukhari. Annabi ya kasance yana cewa, ya Allah, ina neman tsarinka min al-bukhl, daga rowa, kar in zama marowaci, ya kamata in zama mai hannu kyauta. To shi yasa sai annabi ya zanto haka yake, in ka same shi da akwai kan roka ya baka, in ka same shi babu ya maka magana mai daɗi wanda ta fi a baka kuɗin, don abinda Allah ya koyar da shi kenan. Wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura, ko da za ka kawar da kai idan mutane sun roke ka ba ka da abin da za ka bayar, to ka faɗa musu magana mai daɗi, magana mai sauƙi, kaulun ma'arufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azaba. To sai ya kasance annabi in ka roke shi da akwai sai ya baka, in babu kuma sai ya maka magana mai daɗi, ba zai wato ainihin nuna ko sabo shi ba. To wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum ya yi namijin kokari kafin ya koyi ta. Shi ya san in ya bayar kansa yi wa gata ba, kai yi wa gata ba, kafin yi maka gata kansa yi wa gata, don ya saka ne a cikin taskarsa ta lahira. An fahimta ku? To haka sahabbansa su ma suka gino akan wannan, don haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro, kar in zama matsoraci. Baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu akai, mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umuri, ina neman tsarinka kar a maishe ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab-takwab din nan, wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta. Annabi ce, ya Allah, kar ka kani irin wannan shekara. Kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana ɗan shekara 63 a duniya, bai kai arzalil umri ba. To malamai sun yi saɓani, menene arzalil umri? Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzalil umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama, to fa ya kai arzalil umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me? Suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawansu wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi can wancan mawaƙin na lokacin jahiliya yake cewa, sa'imtu ka kalifan hayati wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'ami, yace kai da gaji da rayuwar nan, duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzul umuri. Ga kuma wanda yana cewa ma'a 80 asad da'u fi jasadi, وهمني ضعف رجلي واضطراب يدي اذا كتبت فخطي خط مضطرد كخط مرتعش الكفين مرتعدي فاعجب لضعف يدي ان حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الاسد وقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. wannan ne kai shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'afu fi jasadi gaba daya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina wa hammani da'afu rijli rashin kwarin kafafuwa na yarin kabani takeici wa tirabu yadi hannuna ma rawaki baya tsaya wuri guda idza katabtu fa khatti qattu muttarib qurbtu akace in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne ka kafe murta isul kafai na murta idi kai ka ce mutumin da yake kyar mane saboda sanyi in ce fa'a jabla za'ar yadi an hamli ha kalaman ima maki yadda hannuna yanzu baya iya rike alkalami min ba da hamli alkana fi labbat al-asadi bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu wa kulli man yatamanna tula muddatihi fada wa duk mai burin doguwar rayuwa ka ce da shi hazi a waki butul al-umri wal mudadi wannan dai shine karshen dogon rayuwa din shine karshen dogon kwanaki da za a baka karshen cikatuka shine me shikenan sai ke to arsal al-umr kenan mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al-umr wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umr Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arsal al-umr saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya ina neman tsarin ka daga fitnar duniya wa a'udhu bika min azab al-qabr annabi na fadin wannan a karshen sallah rawahu al-bukhari wa an thawbana radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha sarafa min salatihi istaghfara allaha thalathatan thawbana maula rasulillah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama استغفر الله ثلاثا زيت استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقال سمعت اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama wannan rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi kale yace man sabbaha Allah dubura kulli salatin wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah salatan wa salatina 33 wa hamidallahi salatan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33 wa kabbara allah salatan wa salatina kuma ya kabbara allahu akbar 33 fa tilka 99 idan ka kirga ya zama 99 kenan ko wa kala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya fadi wannan a cikon na 100 din tare da wadannan 99 din ghufirat lahu khataayahu za a gafarta masa kurakuransa walau kanat mithla zabdil bahri ko da sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abin da yake da bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi ko ba lada ko ka dinna ila ma amilun min amalin fajalna wa ba'an mansur wannan kuma muslim ya ruwaito shi yace walau kana misra zabadul bahri a haka ya fada a wannan hadisin رواه مسلم وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير 34 أو رواية وتزيف سبحان الله 33 الحمد لله 33 أما الله أكبر كما سيهي وتلاتين دخلو سينا سكوان تريدين أي مقام يسكى تريد لا إله إلا الله سيسكى لكبر تزمى وتريدين وأن رواية إتما تتفتا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا an karbo daga Mu'azu dan Jabal annabi ya ce da shi usika ya Mu'azu ya kai Mu'azu ina maka wasiya la tada'anna dubura kulli salatin an taqula kar ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiy. A wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya Mu'adh, wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi din nuna falalan Mu'adh. Annabi ya kalle shi ce inni la uhibbuka ya Mu'adh, wallahi tabbas ni ina kaunarka kai Mu'adh. Yanzu Mu'adh yana bukatar sai Annabi ya masa rantsuwa, amma bushara ne dan ya ba shi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'iliya karfin magana, kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi tawkid shine inna, ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara qasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana, wallahi tabbas ni ina kaunarka Mu'adh. Kai, akwai rubuta a cikin wannan batun ina kaunarka. Da Mu'adh ya haka sai yace wa ana uhibbuka ya Rasulullah, sai ni ma ina kaunarka ya annabin Allah. Kala sai annabi ya ce fala tada an taqula dubura kulli salatin, kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah, wannan baya cikin nauku. Ina faɗa muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya ce, amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun ƙara da su ko. Ka ce rabbi a inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatika, kaga a can an ce allahumma inni ala zikirka, nan an ce me rabbi a inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatika, duk ɗaya ne dai ma'ana tana koma ɗaya, kuma shi ma sahihi ne. Wa an abi umamata radiyallahu anhu qala, an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin, wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla, lam yamna'ahu min dukhul al-jannati illa al-maut, ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutuwa, mutuwa ce kawai ta tsaya ta kifa ta ma lokaci da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu ibn Hibban. Wa zada at-Tabarani, a riwayan Tabarani yace wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu, amma dai wancan dai riwayan ta farko ita ce tabbatacciya. Wa an Malik ibn al-Huwairis, an karbo daga Malik ibn al-Huwairis qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli, kaga fikihun Ibn Hajar kenan. Wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko, amma sai kawo shi a ƙarshe, me yake nufi? Yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a ikama, a tsayuwa, daga hannu, karatun Fatiha, du'aul istiftahi, sai ruku'i, sujada, abin da ake faɗa a ciki, tahiyya, bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in, dukkan su faɗa ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su aina a sallah, to sai ya ce kuma sallu kamar aitumuni usalli. Wato duk kuyi wannan gaba ɗaya. Ibn Hajar abin da yake nufi ke na a fakaice, duk kuyi wannan gaba ɗaya, sallu kamar aitumuni usalli. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi, an karbo da gare shi ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jamb, in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a kishige dai. A lokacin Imran bin Husayn bai da lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyarka kalau, ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya, a maganganu da ayyuka, wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama, in dai sallan farilla ce haka za ka yi ta, to sai ka samu uzuri ne baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wancan sharuɗan. Lokacin da ka samu uzuri ne baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka iya a zaune, zama in ya fuskara ka iya a kwanci. Yana nufin tun da an ce ka yi zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara ka yi a kwanci, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri, sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle ka yi su, in ka samu uzuri fa an yafe yo, aka yafe zama ballanta na wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballanta na kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hallari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shi ke nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da ɗabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashinsa, na zaman lafiya ko rashinsa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum. To sai ya samu kansa a halin da ya sami iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka sami iko ba to kai ima'i, sai dai wannan riwayan fa aumi din ba ta cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فدا ورمر لافيا صلى على وسادته وند إذن يزو يرم سجدا سبود بايا إيكي بوشن سكسا سيئتو كوفلو سيرن كتور بوشن ساكي فرما بهاتي النبي يجيفا دوان ننفلا وقال يتدشي صلي على الأرض إن استطاعتا تسجدا أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيماء إن بكسا ميكو بفا تكينوني كوي Allahu akbar, kadan sun kuya haka ruku'i kenan. Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar, ka duka sama da duka da kai, ko da baka kugoshin ka ba yayi saboda kana da uzuri, amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba. In ka sami iko ka kugoshin ka kasa, in baka samu ba fa aumi iman, sai kai imani wato nuni. Waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika, sa'ilin nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin, Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu. Abu Hatim yace hadisi ne mawqufi, abin da yake nufi ba maganar Annabi bace, maganar Jabir ce, sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne. Banda Imam al-Baihaqi ma at-Tabarani ya rawaito haka, al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan a gurguje shi ne karshen wannan babi. Sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Sai a kira sallah, sannan sai a ansa tambayoyi. Assalamu alaikum, za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai, saboda lokaci ba zai yi abin nan ɗinmu ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu taƙaita akan guda biyu, kuma yau kusa akwai wazi kuma. Saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi haƙuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su. Insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu, sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikinsu waɗanda suke masu muhimmanci kuma. Daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya yi dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu. Na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba. To sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin Sifatu Salatin Dabi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yansarifu an yasari, wa qala Anas akthara ma ra'aitu Rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa, a'a, ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu, shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama, an ga ta hagu. Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina, ta dama. Wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da Annabi yayi sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya, fuskarci sahabbai a zaune. Wannan shine tabbataccen aikin sa. Zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abin da suke nunawa tun da yana kallon al-Qibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu, shine aka nuna halaccin yana yi ta dama, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya yi koda littafin ya fahimta ku. Ban iya ka ɗauke mu wannan littafin. Jiya wani dan uwa, idan ba ku manta ba, nan gurin lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya yi a bayan mai nafila, haka ne ko? Muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila, sai cewa Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya, ya ce ta a cikin littafin Fathul Bari ne, yau ya zo da shi. To ya je ya yi muradi'a ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba. Shi Ibn Hajar yana goyen bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai furin Allah na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbas din, to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu, da haka sai na ce je dubo. Ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa. An fahimta ku? Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne, Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka ba da fatawa cewa lalle mai furin Allah na iya bin mai nafila. Ya saba jumhurin malamai akan wannan. Ko madogaran sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma. Ina fatan fahimta ku? Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa. Dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari. Babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal arabi wal gulam alladhi lam yahtalim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba, wal maula ko bawan da an yantar da shi, wa waladil baghi da dan zina, wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba. An gane ku? Wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa, za ku bi shi sallah ko za ku bi shi ba? Wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babi, hadisan da ya kawo a kasa ya nuna duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha, yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada ce Qur'ani ba, tana bashi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da ya zo ƙarshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan, da ya zo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da ya zo cikin wato a Musannam na Abdurrazzaq, la yaqumul gulamu hatta yahtalim, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma, sai ce wa isnaduhu da'ifun, wannan hadisin da'ifi ne. Yace wa kada akhrajal musannifu fi ghazwatil fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin, cikin labarin ghazwatul fath Makkah, ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu, shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen sa limanci, wa huwa ibnu sab'i sinina, yana dan shekara 7. Wa qila, wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi faqila innahu laysa fihi ittla'un nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala zalika. Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba a nan gurin ya kafa hujja da shi, saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba. Wa hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne, Annabi bai san halin da suke ciki ba, ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su, ijtihadin su ne suka yi ba, Annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba, shi dai Annabi ya ce ku nada wanda ya bi ku karatu, da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka sa shi, daga baya kuma Annabi ba ya da tabbas din wannan yaron ke yi, dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba. An gane ku? وكل لهم احتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne, a cikin sallan nafila ne ba farilla ba. Wa ujiba an al-awwal, Ibn Hajar yace to in za a bada ansa game da maganar farko cewa wai Annabi bai sani ba, ai za a iya bada ansa a ce bi anna zamanan nuzul wahyi la yaqau fihi li ahad min as-sahabati at-taqrir ala ma la yajuzu fihi, zamanin da wahayi ke sauka baya yiwa wani ya aikata abin da yake sabanin shari'a a tabbatar da shi sai wahayi ya sauka an sanar da Annabi, inda abin da suka yi ba daidai bane Annabi bai sani ba, Allah sai ya saukar da wahayi ya ce me, ya ce kaza da kaza da kaza da kaza, amma tunda kaddara Annabi bai sani ba a lokacin babu wata aya da ta sauka kuma ta hana, ya nuna abin ya zama me kenan, ya zama daidai. Walihaza yace domin haka ne ma istadalla Abu Sa'id wa Jabir ala jawaz al-azli, Jabir dan Abdullahi da shi da Abu Sa'id al-Khudri manyan sahabbai ne suka kafa hujja kan cewa ya halatta ayi azalu. Me ya azalu? Idan mutum yana gudun kar matarsa ta dau juna biyu, yana cikin saduwa da ita, lokacin da mani zai fita sai ya fitar da abin nan sa waje dan mani ya zubar da shi dan yana jin tsoron kar ta juna biyu, sun kafa hujja da cewa hakan ya halatta. Dan me suka kafa hujja? Bi annahum kanu ya'zuluna wal Qur'anu yanzil, sun kasance suna yin azaru, ba annabi suka zo labari ba, amma Qur'ani na sauka bai hana su ba. Sai nuna halattu mai, to da haka wancan ba yaro ya kasance yana musu limanci, Qur'ani bai sauka ya hana ba, sai nuna halattu mai limancin yaro, ga shi na fila yake su kuma farin lafi. Ibn Hajar ya kawo wannan magana ta waɗannan manyan sahabbai, ya yi can magana mai tsawo daga ƙarshe abin da yake cewa. Daga cikin malamai waɗanda suka tafi kan wannan akwai Al-Hasan al-Basri cewa yaro na iya limanci, akwai Imam Shafi'i sun ce yaro na iya limanci, akwai Ishaq ibn Rahawiya duk sun ce yara na iya limanci a sallan farilla. Ga su ko nafila suke manya kuma suna mai farilla. Yace wa kariha Malikun wa Sauri, Imam Malik yace makaruhi ne amma bai ce haramun bane ba. Da haka idan an yi sallar tayi ko bata yi ba, kawai abin da yace makaruhi ne. Haka Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi ma ce makaruhi ne. Wa an Abi Hanifa wa Ahmad riwayatani, Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal su an samu ra'ayi guda biyu a wurin su. Wani lokacin suka ce ya halatta, suka ce ayi, wani lokacin kuma suka hana. Yake wal mashhuru anhuma, abinda yake shahararre an ruwaito daga wajen Imam Ahmad bin Hanbal, shahararren abinda aka ruwaito daga Imam Abu Hanifa, al-ijza'u fi an-nawafil, suka ce idan yaro zai yi sallar nafila to babu laifi ya yi limanci din, amma idan farilla ne a'a. Wannan abin da aka ruwaito waɗancan malamai kuma na farko cikin wancan sahabbai da wancan tabi'ai da kuma Imam Shafi'i da suwaye su kuma suka ce za a yi. Me ya madogaran su hadisin Amr ibn Salma wanda ya isa hujja, hadisin kuma yana nan cikin Bukhari, ga shi kuma Imam Bukhari ya yi babi a kai. Wato kun ga ashe ba sabuwar magana mace to wannan shine kawai abin da zai iya samun dama in karanto a halin yanzu saboda ba lokaci, amma da na zo da wannan kuma da miskatul masabi shi ma da akwai hadisin da suke tabbatar da haka, ga kuma irwaul ghalil fi taqrir ahadith madaris sabil shi ma da akwai hadisin da suke nuna haka. Hadisin da aka kafa hujja da shi je aka rubuto mu a tambaya, hadisin la takhtalifu ala imamikum, da annabi yana hana kai mai farilla ka mai nafila ko mai nafila ka mai farilla bane. Annabi ya yi wannan magana daidai lokacin da ya yi rashin lafiya, sai ya zanto baya iya sallah a tsaye sai a zaune, da ya zauna yana sallah sai sahabbai suka bi shi sallah a tsaye don suna ganin ai su lafiyar su kalau. Sai annabi ya ce saura ka dan kuyi aikin farisawa da rumawa, su ne shugabannin suna zaune su kuma suna tsaye a kansu, haka magozancin su ya nuna musu. Yace dan haka an sanya liman dan ayi koyi da shi, idan yayi kabbara kuyi kabbara, idan yayi sujuda kuyi sujuda, in yayi sallah a zaune kuma kuyi sallah a zaune. Kuna cikin bin liman sallah sai jiri ya dauke shi saboda ba shi da lafiya, yiri zai fadi sai ya zauna sai ya ci gaba da sallah a zaune, ya za ku yi sunnar annabi duk sai ku zauna ku duka ku ci gaba da sallah a zaune. Idan kuka ce mu lafiyar mu kallon mai sallah a tsaye kun saba mu sunnar annabi ke. Idan kuka ce to liman baya da lafiya bari mu juyin mulki wani ya shiga, kun kara saba sunnar annabi ke. Annabi ya ce an sanya liman dan ku yi koyi da shi, idan yayi ruku'i ku yi, in yayi sujuda ku yi, idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'ina, haka annabi ya faɗa cikin Bukhari cikin Muslim. Shine ma'anar la taktalifu, kar ku saba masa wajen tsayuwa ko wajen zama, amma ba wai la taktalifu a cikin niyya ba, annabi sai aka ba an bai da ku. Ina jin dai wannan zai ba mu dama mu karkare wannan mas'alan, aduba fatawul bari, aduba miskatul masabih, aduba irwaul ghalil, a kuma duba al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a kan wannan mas'ala. Abinda muka faɗa dai dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan kuma yake cewa idan mace za ta yi wanka na jinin al'ada, na jinin al'ada idan ya yanki shin za ta warware kitsanta? Ba za ta warware ba, kila ka taba jin wata fatawa ta nace za ta warware, na dogara da wani hadisi da ya tabbata daga baya ba hujja bane ba, dan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha lokacin da suka je yakin haji bayan al'ada ta kamata ta zo ta samu sarki za ta yi wanka, ya ce ta warware kanta. To sai waɗansu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan, idan za a yi wanka na yanke wa jinin al'ada sai an warware kiso, amma na janaba ba sai an warware ba. To sai daga baya sai ya tabbata ke jiki jiki idan saboda ta samu sanyi jikin ta ana zafi wajen aikin ta, wani bai sanar da kyau, don haka ba lallai bane mutum mace ta warware gashin kanta dan za ta yi wanka na janaba ko na yanke wa jinin al'ada. Matukan zari ne, dama in ya zanto a daure-daure ne irin wanda ake da roba din nan, to wannan dama bai kamata mata ce dan wannan ba zai bari ruwa ya shiga cikin gashin ta ba, bai kamata mace musulma bai halatta ba ta yi wannan daure-daure na roba, dan zai hannun ruwa shiga cikin gashinta, wanda kuma dole sai ta nume jikinta da ruwa idan ta zo wanka. Amma idan ba daure ba na roba bane ba, zare ne wanda yake kawai na auduga ko gashin kanta ne aka tufka, wannan ba sai ta rore ba, in ta zuba ruwa shiga ciki ya riga ya wadatar, kamar yadda annabi nuna cikin hadisi. Wannan ai duk mun faɗa tun jiya ustazu, kala kala ne, in kaga dama kai wancan, in kaga dama kai wancan, in kaga dama kai wancan, wannan tun jiya mun karanta kala bakwai, mun karanta a jere mun ga cin ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan, amma ba za ka haɗa su gaba ɗaya ba. Na'am. A cikin wato ku rinka fahimtar abubuwa. Lokacin da na kawo wannan magana na ce ba wani malami da ya saba mata, amma me na kafa hujja da shi? Hadisi. Haka ne aikin annabi da aikin sahabbai ba ya wadatar ba. Maganarsa cewa sokakke ne, to shi ne abin da za a tambaya a kai, a Madina ne ba ki yin hakan? Idan kai da awar hadisi ka zaman sufi ne, to sai a ce kawo wanda ya shafi shi, sai ka kawo wanne. Faɗi ma'anarsa da Hausa, ba sai ka faɗi larabcinsa ba. Da Allah ka kawo shi gobe. Yawwa. Amma wannan hadisi na Bukhari ina baka tabbas da hadisin Amr ibn Salma da hadisin Mu'az ba hadisin da ya shafe su. Dukkaninsu sun faru sai a Madina, ba a Makka suka faru ba, balle tana ce wani abu ya shafe su a Madina. Mu kuma gobe za mu karo da ayyukan sahabbai da manzannu ka ji su tabbas insha Allah ta'ala. Sai ku yi hakuri, lokaci ya yi. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wannan mai yake cewa wai sallan da ake da daddare yake ga a kowace sallan da ake da azumi da daddare, kuma ana daɗewa a cikin rakawoyinta, daɗewar da ba a yi a sauran da rukuki da sujudanta ana yin daɗewa mai tsawo sama da wato sama da na sallan tarawih, sai na tsare masa kai bai san wace sallah wace ba. Wato a fahimta sallan dare a cikin Ramadan, sallatan dare a cikin Ramadan sunna ne, kuma yana daga cikin alamomi na imani. Annabi ce man kama Ramadan imanan wa hisabar gudu lahu ma takaddama min dhunbi, wanda yi qiyamul layl da daddare a cikin Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai neman lada za a gafarta masa zunubansa. Sallan dare a cikin Ramadan din nan wato mustahabi ne ko sunna ce muakkada, ba wajibi ba ne ba, amma sunna ce mai ƙarfi. Kun fahimta da kyau? Sannan ita wannan sallah ta dare a cikin Ramadan lokacin yinta shi ne bayan isha'i har ya zuwa ketowar alfajir. Sai dai a da can abinda sahabbai suke yi shi ne idan sun yi sallar isha'i sai kowa ya tafi gida, zai ya ci abinci ya huta ya yi barci da sauransu, can da daddare kamar karfe ɗaya ko biyu kuma sai a dawo a zo a yi tiye har sai an je dab da ketowar alfajir. Da yadda suna gama sallan ba abinda za su je gida su yi fiye abinci kuma su fito sallan asubahi, wannan shi ne sunnar sallar dare idan za a yi ta. Da an yi isha'i kowa ya fito sa gida,
zai barci ya shakata ya huta ya duk abin da zai yi can karfe biyu kuma sai a fito. Idan aka zo shi kenan sai da ana gama ta da an koma gida kuma sai a ci abincin suhur kuma sai a fito masallaci a sallan asuba shi kenan. Ina zuwa. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan dangane da lokacin ta kenan. Amma idan mutum ya yi ta bayan sallar isha'i ba a cewa ba ta yi. Amma yin ta a ƙarshen dare shi ya fi falla sama da yin ta a farkon dare. Amma idan mutum ya yi daga yin isha'i a tashi a yi ta yi ba a ce ba ta yi ba. Amma yi a ƙarshen dare shi ne ya fi falla sama da yin ta a farkon dare. Kun fahimci wannan ko da kyau? Abu na uku. Yin ta cikin jam'i ya fi yin ta mutum shi kadai lada. Yin ta cikin jam'i ya fi ka yi ta kai kadai lada. Dan annabi ya nuna man kama mal imami hattan sarafa kutiba lahu qiyamul layla. Wanda ya je ya tsaya dare tare da liman har sai da liman ya sallama sannan shi ma ya tafi gida. Za a rubuta masa ya yi qiyamul layla kamar ya sallaci dare gaba daya. Wanda ya shi kadai kuma kaga babu wannan tabbas. Wannan shi ne hukuncin wannan sallah. To, mene da sunan wannan sallah? Qiyamu Ramadan, Qiyamul Layl, At-Tarawih, At-Tahajjud, dukkanin su suna yin na abu daya. Ita ce dai wannan sallah. Kar ku ɗauka tarawihi daban ta hajjubi daban don abu ɗaya ne sunaye ne kawai daban daban ko ka ce mata qiyamul layl ko ka ce mata tahajjud ko ka ce mata qiyamu ramadan ko ka ce mata tarawih don abu ɗaya ne sai dai kowane suna akwai ma'anarsa da yake bayarwa kamar siffofi ne da ita sallar duk ta haɗa wannan siffofin. Waɗanda suka ce mata qiyamul layl kasancewa da daddare ake yin ta, waɗanda da Allah ce ya yi al-muzammil qumil layla illa qalila, wanda suka ce mata qiyamu ramadan saboda mustahabbancin ta yana tarfafuwa a cikin ramadan kuma annabi ya ce man qama ramadan iman da wata sabah, wanda suka ce mata kuma at-tahajjud wannan kuma saboda kasancewar sai an je an yi barci sannan za a farka a yi ta domin at-tahajjud shine qiyam ba'da nawm. Mutum ya tashi sallah bayan da ya yi barci. An gane ku? Waɗanda suka ce mata tarawihi kuma sun ɗauko siffar yadda sahabbai ke yin ta'ada. Akwai hadisin Aisha da suke cewa annabi ya zo wata rana da dare ya yi sallah raka'a huɗu. Za ka yi mamakin kyawunsu da tsayuwarsu ya yi sallama sannan ya tashi ya kawo huɗu. Za ka yi mamakin kyawunsu da tsayuwar da ya ciki sannan ya yi sallama sannan ya kawo guda uku. To shi ne idan sahabbai suka rutun da dogon tsayuwa suke yi idan suka yi raka bangawa kuma nan. Wannan duk ina son ku bine silsilar labarin ɗaya bayan ɗaya don ku fahimci abu. Amma ban gama ba kuma kuna ta daga hannu kaga ba ku fahimci abin da na faɗa ba wanke ne. Kaga wanda suke ce masa tarawihi saboda idan sun yi raka huɗu don saboda suna dogon tsayuwa sai a tsaya a huta. Masu jaddada alwala su jaddada. Wanda za su siyar ruwa su siya waɗanda za su miƙa da ƙafar su miƙe wanda zai zikiri karatun Ƙur'ani ne sannan a sake tashi a kawo huɗu a tsaya a huta sannan a tashi a yi hutu. To wannan hutun shi ne ake kira tarwiha wato hutu ɗan shaƙatawa idan an ce tarawihi wato sallar da ake yi ana hutawa. Wannan idan an yi ta a sunna za a buƙaci hutawa don saboda dogon tsayuwa da yi. Yana daga cikin mizar ita sallar daren dogon tsayuwa. Abdullahi dan Mas'ud yace na zo na ga annabi na sallan dare na bi shi na yi sallan dare tare da annabi ce sauraka dai in yi mummunan aiki. Sahabbai suka ce mu me yayi mummunan aiki ce sauraka dai ta ban barci da gaji bai salla bai gama ba. Ka ga dogon karatu kenan aiki. Dan haka yake dogon karatu har kafa ta kumbura karshe kuma ta zage kamar da hadisi suka nuna cikin Bukhari. Aisha ta ce dan me za ka kallafa kanka wannan wahala? Annabi ce to ba zan zama bawa mai godiya ba ga Ubangiji ko da an gafarta mu zunubi na ya kamata zama bawa mai godiya. Da haka kenan ware tahajjud daban tarawihi daban wannan wani abu ne da yake bukatar nazari. Kun fahimta da kyau? Duk inda zaka karanta ko Bukhari ko Muslim ba inda aka ware tarawihi daban tahajjud daban duk abu ɗaya ne. sai dai ko wani mai waɗansu marubutan su samu sunan tahajjud, waɗansu su samu tarawih, waɗansu su samu qiyamul layl, waɗansu su samu qiyamul ramadan, amma ƙarshe da abu ɗaya ne. Ko da daren da annabi ya sallace ta da su, ai guda ɗaya ne, ba wai guda biyu ba, ba wai su waye aka yi tarawih sannan aka tashi kuma ya zo yi tahajjud ba, a'a abu ɗaya ne aka yi. An yi isha'i, annabi ya ce da Aisha samun shimfiɗa a cikin masallaci. Tare ko daga kofar ɗakin ta, dama ga gidan annabi na kofar shiga masallaci, tare ko ta sa masa shimfiɗa, annabi zai sallan dare, sai waɗansu mutane suka ga annabi na sallah cikin dare, bayan sama kowa na yin tasu cikin.